Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A yayin da majalisar dattawan kasar nan ke kokarin samar da wata doka ta daurin shekaru 14 ga duk malamin jami'ar da aka samu yana kokarin zakkewa dalibarsa a kasar nan, ita kuwa jami'ar Lagos tana ta sanar da dakatar da lecturer nan da aka samu da ke kokarin yin kuruciyar dan bunsuru da dalibarsa, inda tace dakatarwar har illa ma sha Allah ci dubin dubatar al'umma ne suka halarci sallar juma'a fadar shugaban kasa da kuma kokarin sanya idanu kan angwancewar da shugaban kasar zai yi a yau. Sai dai kiyau mai ba idan da sallar sai aka ji liman ya shiru, maimakon yace zawaituhu iyaha a kuma fara rabon gora da alewa sai aka ji shiru. A yayin da ake bikin ranar ƴaƴa mata ta duniya a nan Kano kuma an hango ƴaƴa matan suna ta tallar rogo da gyada ga gurjiya, koda muka tuntube su sun ce fa basu san ana bikin wannan rana ba. Da haka sai a saurare mu akwai rahoto na musamman kan kalubalen da irin ƴaƴa mata ke fuskanta a fadin jihar Kano. Muna kuma sa ran insha Allah zamu karkare wannan shiri da maudu'in da zamu karbi rayuwanku a mako mai kamawa a kansa, idan dai mai duka ya kai mu. A dakace mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da saki saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da labarin wata doka da majalisar dattawan kasar nan take dabta rakka mata guduma. Wannan doka ne doka ce da aka samar da ita a jiya, kuma kunshin dokar da mataimakin shugaban majalisar dattawa ya gabatar, wato sanata Omo Agege. Kunshin dokar ya gabatar da cewar duk malamin jami'ar da aka samu yana neman dalibarsa to za a daure shi shekaru 14 ba tare da zabin tara ba. Wanda yake dai masana na kallon cewar wannan doka za ta iya samun tasgaro, duba da cewar har yanzu dalibai da ke karatu a jami'oi ba su da kwarin gwiwa wajen sanar da duk malamin da ya yi yunkurin neman su. Wanda yake dai an tattauna zafafan muhawarori da kuma zafafan batutuwa kan wannan doka, haka ne ya sanya aka takaita tare da tsayar da dokar a matsayin dokar fyaɗe. Sanin kowa ne shekaru 14 dai su ne shekarun da aka ware da duk mutumin da aka samu ya yi fyaɗe, amma dai har yanzu ana kallon cewar kamata ya faɗaɗa abin ya fi haka. To bisa sahalewa da kuma kokarin samar da wannan doka, al'umma dai da dama sun bayyana kyakkyawan fatan su musamman ma idan aka kakaba wannan doka.
Sunana Salisu Malam Malangaya. To ra'ayina gaskiya duk abin da majalisa ta dauka akan wannan mataki na daurin koda shekara 100 ne ma wannan yayi daidai.
Sunana Ya Muhammad Kadawa. To a gaskiya ni ra'ayina akan wannan idan an yi hakan ya dace.
To Allah ya sa mu dace, amma dai kamata ya ƙara tsaurara wannan doka, in kuma ba za a ƙara tsaurara ta ba to ya kamata a tsaya kanta, domin dai jami'a waje ne na koyar karatu da kuma sanya tarbiyya. Kaga kenan bai kamata a ce jami'a ta koma gidan magajiya ba. To daga batun waccan doka kuma da ludayin da ke kan dawo take kuma jira a buga mata guduma, wato dai daurin shekaru 14 rigis da duk malamin da aka samu yana nuna kuruciyar dan bunsuru da dalibansa. Sai kuma batun bikin ranar ƴaƴa mata ta duniya, wakiliyar mu Samira Sa'adu Zakirai ta hada mana rahoto game da wannan rana.
Wani sabon rahoto ya nuna cewa Najeriya ce ƙasa ta 27 da 'yan mata ke fuskantar kuma baya wajen samun ilimi a duniya. Alƙalman hukumar UNICEF da ke kula da ƙananan yara ya danganta wasu al'adu, musamman ɗorawa yara mata talla da aikatau a gidajen masu hali da taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya mace, koya mata al'adun banza, haɗarin mota, fyaɗe da sauransu. Irin haka ce ta faru a makonnin da suka gabata, biyo bayan bullar wani bidiyo da ke nuna wasu 'yan mata guda biyu masu talla a wani asibiti da suke bayyana cewa sun zo ne domin a basu maganin tazarar haihuwa. Kasancewar tallar da ake dora musu ba sa samun wata riba ta a zo a gani, hakan ce ta tilasta suke bada kansu ga mazaje domin samun gwaggwaban riba da za su kai gida domin a yi alfahari da su. Fili inda ranka ya ji ta bakin yara mata 'yan talla akan jin gaskiyar wannan batu na tsarin iyali.
Daga tsala muke kawo, ba mu da mutane da yawa a nan, haka mun fitile.
To game da idan kun zo nan, kuna samun wani abu na cin zarafi ko kuma abu da mutane suke yi muku?
Wasu suna yi mana, wasu ba su yi mana. Wasu suke mana 'yan kawai mara ilimi, wasu kuma su yabe mu.
To kamar da ake cewa wasu daga cikin yara ƴan mata masu talairin wannan idan sun fito gari suna yin wasu abubuwa na ba daidai ba ko kuma suna zuwa asibiti ma ana sa musu abin da yake hana mata samun ciki a asibiti
ya me ake yi dama jama'a ake yi dama a faɗi abin da baka yi ba mu garin mu ma ba a taɓa yin haka ba.
Har yanzu akwai dimbin yara mata da ba sa zuwa makaranta musamman na boko a jihohin arewacin Najeriya saboda dalilan da ake gani sun hada da talauci da al'ada da kuma sakaci baki daya ta harkar ilimi daga bangaren masu ruwa da tsaki.
To a gaida Samira, Allah kuma Ubangiji ya sa mu dace. Rundunar ƴan sanda a nan Kano ta yi holin mutane 124 waɗanda ake zargin su da laifuffuka iri daban-daban. Rundunar ƴan sandan ta kama mutane 9 da ake zargin su da satar yara suna kai su can jihar Anambra ana sayarwa. An kuma yi nasarar samun yara 9 mazauna unguwar Hotoro a unguwa 3. Kwamishinan ƴan sandan jihar Kano Ahmad Ilyasu ya mika yaran ga iyayensu.
Mun zo ne an ɗebe mana yaranmu.
Tun yaushe aka ɗebe yaran nan?
Shekarar yarinya ta 3 da rabi.
Yanzu an ga yarinyar taki?
An ganta.
To a wani gari aka ganta?
Wani ta.
To ake baiwa Allah ke ma an sace miki yarinyar ne?
A ani yaro ne na miji aka sace shi.
To yanzu an gan shi?
An gan shi dama kwanan shi ɗaya.
Shekarar sa nawa?
Shekarar sa 3.
Har ila yau rundunar ta samu nasarar kama wasu ɓarayin motoci su kimanin 20 sai kuma waɗanda aka kama bisa zargin fashi da makami da ma masu yin garkuwa da mutane da ko bindigogi guda 16 sai kuma alburusai buhu 1.5. Rundunar ƴan sandan kuma ta yi holin wasu mata dillalan yara. Kwamishinan ƴan sandan jihar Kano Ahmad Ilyasu ya bayyana cewar al'ummar jihar Kano na ba su haɗin kai matuƙa.
In ka duba tarihin Kano wuri ne na kasuwanci. Mutumin Kano abin da na gane shine zaman lafiya yake so saboda ya kasa kayansa a zo a saya. Kuma wuri ne na addini da ilimi. To ina ne daba za ta zo ta ci kasuwa a nan? Ba zai yiwu ba domin mun samu haɗin kan mutane. Daba mun karya ta mun rusa ta. In kuma ɗan daba ya fito a garin nan yace zai wani abu za mu kace-kace da shi, za mu fata-fata da shi. Allah ya bamu sa'a. ƴan jarida na gode muku haɗin kan da kuke bamu.
Haka zalika rundunar ƴan sanda ta damƙe wasu mutane guda 2 a ƙaramar hukumar Kura waɗanda ake zargi da laifin yin amfani da buhun wani kamfani suna zuba shinkafa mara kyau a ciki kamar yadda mai korafin Kamal Ahmad ya bayyana wa Inda Ranka.
Muna zargin su ne da sun dauki jabin shinkafa sun zuba mana ita a cikin buhunmu na tiyamin. Shinkafar da kuma ba mu ne muka zuba ta ba a cikin ta. Sun ci amanar mu gaba daya. Ina kira ga al'umma da babban murya na cewar duk inda suka ga shinkafar mu da wata matsala da su gaggawar sanar mana da matsalar saboda mu dan mataki nan take.
Allah Ubangiji ya kyauta ya kuma sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu ya sanya mu fi ƙarfin shaidani. Ita kuwa ƙungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar mata ta shekara wato Shoga na sanar da ƴanta da aka gayyata taron ɗalibai cewar a gobe ne za a gabatar da wannan taro domin dai sada zumunci da kuma nazartar yadda za a tallafa wannan makaranta. Za a yi wannan taro ne dai a gobe Asabar da ƙarfe 10 na safe. Sanarwa daga PRO Jawahir Nuhu. Masu sauraro shirin Inda Ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla anan kuma dubin dumatar mutane ne daga ko ina suka yi dafifi a cikin masallacin fadar shugaban kasa domin dai gane wa idanunsu yadda za a daura auren shugaban kasa Muhammadu Buhari shi da ministansa Sadiya Umar Faruk. Sai dai bayan kammala sallar juma'ar mutanen na dako su ji liman ya ce zawaitu iyaha a kuma fara raba goro da alewa sai aka ji shiru. Sai ma bayan da aka tashi kawai sai ga wata sanarwa ta fito cewar fadar shugaban kasa ba ta da masaniya da wannan labari. Wakiliyarmu Nusaiba Umar Madaki tana da cigaban labari.
A wannan mako rahotanni dai sun ta yawo a zaurukan sada zumunta cewa a yau shugaban kasa zai angwance da Sadiya Umar Faruk da ke zaman minista a gwamnatinsa. Ko da yake dai bayan kammala sallah mutane sun ta zuba ido domin ganin an fara rabon alawa da goro da sauraron jin liman ya fara karanto zawaituhu iyaha. Maimakon haka sai suka ji shiru. Jim kaɗan bayan hakan mai magana da yawun shugaban ƙasa ya fitar da wata sanarwa cewa wannan zance da yake ta zagaye zaurukan sada zumunta zance ne mara tushe.
To an gaishe ki Nusaiba. Dama ƴan magana sun ce jita-jita labari ce. Idan ka kama ta ka kama ƙarya, in kuma ka sake ta ka sake gaskiya. To daga batun angwancewar shugaban ƙasa kuma sai kuma ƙorafin wasu ɗalibai da suka kammala karatun digirinsu a kwalejin FCE da ke nan Kano da haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmad Bello. Waɗannan ɗalibai dai sun fayyana wa Inda Ranka cewar yau kusan shekara guda kenan da kammala wannan digiri amma har ka'i zuwa yanzu sakamakon su fa bai zo hannunsu ba. kuma duk lokacin da suka tambaya sai a ce ai jami'ar Ahmad Bello ce bata aiko da wannan sakamako ba shi san ya ba ba su ba
mun zo ne mu shigar da korafi sakamakon mun gama BA degree a FC Kano affiliated to Zaria yau kimanin shekara guda kenan da kwana 11 muna ta bibiya mu tuntuba me ake ciki game da result din mu amma ba ma jin wata amsa gamsasshiya mun bi duk wanda ya kamata mu bi
bisa wannan dalili ne wakilin Mamin Abdu Bakar Noma yayi tattaki har zuwa wannan college ta FCE inda kuma yake tarin dacewa da jami'in hudda da jama'a na wannan college wato kamar awwal mudi ya kasai wanda ya masa cikakken bayani kan makomar sakamakon wadancan dalibai
haƙƙin ita ABU Zaria ne ta yi wannan dan haka alhamdulillahi duk wani abu da ya kamata college ilimi ta tarayya wato nan FCE ta yi dangane da wannan matsala ta wannan yara ta yi ABU Zaria su suke da haƙƙi wato ma'ana senate ta san ABU Zaria su zauna su approving din wannan result kuma su za su ba su sakaddar gama ba a nan gidan ake ba su ba
to madalla shi kuwa mai girma jagora engineer Rabi Musa Kwankwaso na farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki da ma ƴan dariƙar su ta Kwankwasiya zuwa daurin auren shugaban ƴan adaidaita sahu na ƴan Kwankwasiya wato Nazifu Muttaka Bike gidan kuɗi da kuma zankaɗa ziyar amaryarsa Khadija Muhammad Aliyu za dai a wannan gagarumin daurin aure ne a ranar Lahadi 13 ga watan Oktoba na shekarar 2019 da kuma misalin karfe 10 na safe za a yi wannan daurin aure ne a masallacin Halifa Isiyaka Rabi da ke goren dutse Allah ya bada ikon zuwa amin sanarwa daga ƴan adaidai sahu na Kwankwasiya
anan kuma haɗaɗɗiyar ƙungiyar Amana Farmers and Grain Suppliers Association of Nigeria wato Afgasan ta shirya wani gagarumin taron ƙarawa juna sani kan harkokin noma da masu samar da kayayyaki za ta tattauna muhimman batutuwa da za su mai da kai wajen lalubo hanyoyin bunƙasa tattalin arziki har ma da harkokin shari'a ta yadda manoma za su san ƴancinsu da doka da sauran ƴan kasuwa ƙarƙashin shugaban ƙungiyar wato Alhaji Abubakar Sadiq Dan Gaske za a yi taron ne a ranar Asabar da gaske ranar 12 ga watan nan da muke ciki a ɗakin taro na man bayyana ke gwammaja da karfe 10 na safe manyan baki sun hada da farfesa Ango Abdullahi da farfesa Abba Garba Gaya da kuma farfesa Salisu Dedere sai kuma barista Ibrahim Lawan Sani
sai kun zo
dilin inda ranka ya karba takardar Usman Abubakar wanda ya game da lalurar ciwon kafa inda asibitin kashi na Dala suka ce za su yanke masa wannan kafa akan naira 1128 sai kuma takardar wani mutum mai suna Falilu Inusa mai shekaru 37 inda asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman naira 65,000 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki bayan wani ciwo da ya fito masa a baya kamar ƙani sai kuma takardar Khadija Dauda da asibitin kashi na Dala suka rubuto mata naira 51,000 a matsayin kuɗin da za a yi mata aiki sai kuma takardar wani ɗalibi mai suna Muhammad Abubakar Dandago da ya samu gurbin karatu a college da ke nan Kano inda yake neman tsabar kuɗi har naira 30,000 da fatan za a tara a ga za musu gaba ɗaya